This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaru, assalamu alaikum, barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hawwa Shadu ce tare da Ibrahim Kalma Sigirba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin na safiyar yau Litinin 17 ga watan Fabrairu shekarar 2025. Kafin a ji abubuwan da muke tafi da su ga kanun labarai.
To Hawwa, wasu manyan jami'an Amurka sun kama hanyar Saudiya jiya Lahadi don tattaunawa da jami'an diplomasiyyar Rasha kan batun kawo ƙarshen yaki a Ukraine. Rundunar sojin China ta yi Allah wadai da kutsawa mashigar ruwan Taiwan da wani jirgin ruwan yakin Canada ya yi yau dinar Litini. Sannan tawagar wakilan wata jam'iyyar adawar Turkiyya ta isa yankin Kurdawa da ke Iraki jiya Lahadi a kokarin tabbatar da zaman lafiya tsakanin Turkiyya da haramtacciyar kungiyar awarin Kurdawa da ke Turkiyya.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin na yanzu za ku ji mu da tattaunawa da masanin harkar sufurin jiragen sama a Najeriya, injiniya Usman Bala Kofar Kudu, kan ko akwai wani darasi da kasashe irin su Najeriya za su iya dauka dangane da yawan afkuwa haɗuran jiragen sama a wasu manyan kasashe irin Amurka.
Darasi shi ne ya nuna mana cewar akwai kalubale da yawa a kanmu da cewar to yanzu mutane suna ganin abu ya faru da Amerika.
Haka zalika muna tafi da rahoto kan yadda rayuwa da na ƙasa kan kasance da irin kalubale na musamman da masu na ƙasar kan yi fama da shi.
Zendela está ajudando muitas famílias.
Na taimakawa iyalai da dama idan ta samu labarin cewa akwai wani yaro da yake da bukata ta musamman ko na kai.
Sai biyo mu domin jin waɗannan da masu sauran rahotanni da ke tafi. Muna kuma tafi da shirin ciki da gaskiya tare da Sarfi da Hashim. To amma yanzu ga kashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum mai saurare ga labaran. Wasu manyan jami'an Amurka sun kama hanyar Saudiya jiya Lahadi don tattaunawa da jami'an diplomasiyyar Rasha cikin yan kwanaki masu zuwa kan batun kawo ƙarshen yakin da Rasha ke yi a Ukraine na tsawon kwanaki wato shekaru uku zuwa yanzu. To amma sakataren harkokin waje Marco Rubio ya yi kafa-kafa wajen bayyana ƙwarin gwiwa kan yuwar samun ci gaba a nan take. Shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Rasha Vladimir Putin sun amince yayin wata tattaunawa ta wayar tarho ta tsawon sa'a guda a makon jiya a cewa a fara tattaunawar zaman lafiya ba tare da bata lokaci ba. To amma Rubio ya gaya ma shirin Face the Nation na gidan rediyon CBS a yayin wata hira da aka yi da shi jiya Lahadi cewa matakin cimma zaman lafiya ba abu ne na ganawa sau daya ba. Cikin 'yan kwanaki masu zuwa ko makonni za mu ga ko shin Vladimir Putin na sha'awar tattaunawar kawo ƙarshen yakin da ake yi a Ukraine ta hanya mai ɗorewa kuma cikin adalci a cewar Rubio. Tawagar wakilan wata jam'iyyar adawar Turkiyya ta isa yankin Kurdawa mai yar ƙwarƙwariyar cin gashin kai da ke ƙasar Iraki jiya Lahadi a daidai lokacin da ake ta ƙoƙarin tabbatar da zaman lafiya tsakanin Turkiyya da haramtacciyar kungiyar awarin Kurdawa da ke Turkiyyar. Tawagar wadda ke ƙarƙashin jagorancin sirri Surayya Odar da Fabian Buldan, wasu manyan jami'an jam'iyyar Kurdawa ta DME da ke Turkiyya ta gana da Masud Barzani, shugaban jam'iyyar KDP wacce ita ce jam'iyyar Kurdawa mafi girma a Iraki a birnin Irbi jiya Lahadi. Ofishin Barzani ya faɗi a wani bayani cewa sun tattauna kan matakin tabbatar da zaman lafiya a Turkiyya. Kuma tawagar Turkiyya ta gabatar da wani sako daga Abdullah Öcalan, shugaban jam'iyyar PKK ta Turkiyya da ke kurkuku. Rundunar sojin China ta yi Allah wadai da kutsawa mashigar ruwan Taiwan da wani jirgin ruwan yakin Canada ya yi yau dinar Litini. Tana mai cewa sojin samanta da ruwanta sun sa ido kan jirgin kuma sun gargaɗe shi al'amarin da ya faru yan kwanaki kawai bayan da jiragen ruwan yakin Amurka suka yi irin wannan santaran. rundunar sojin ruwan Amurka, wani sa'in kuma da jiragen ruwan kasashe kawaye irin su Canada, Burtaniya da Faransa sukan yi sentiri zuwa wannan mashigar sau daya a wata. China, wadda ke ikirarin cewa Taiwan yankin kasar ta ce, na ikirarin cewa wannan mashigar ruwa mai muhimmanci ma ta ce. Wannan take-take na Canada ya tayar da rikici da gangan tare da yin zagon kasa ga zaman lafiya da kwanciyar hankali a wajejen mashigar, a cewar shiyar gabas ta sojin China a wani bayani.
Gaba kaɗan a cikin shirin, Brian zai dawo da ƙarshen labaran duniya. A cikin yan kwanakin nan an samu yawan afkuwa haɗurran jiragen sama a Amurka, lamarin da har yanzu mahukunta ke ci gaba da bincike a kai. Kuwa ranar 29 ga watan Janairu, wani jirgin sama na kasuwa da wani jirgin sama mai saukar angulu na soji sun yi taho mugama a kusa da filin jirgin saman Reagan na Washington. Bayan kwanaki biyu kuma wani jirgin ɗaukar marasa lafiya ya hatsari a wata unguwa a Philadelphia jim kaɗan bayan tashinsa. Haka zalika wani jirgi ya ɓace ko sama ko ƙasa a jihar Alaska. To ko shin akwai wani darasi da ƙasashe irin su Najeriya za su iya ɗauka? Tambaya kenan da abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri ya yi wa injiniya Usman Bala Kofar Kudu, masanin harkar sufurin jiragen sama a Najeriya.
Ita da babban darasi shi ne ka gani ya nuna wani cewar akwai ƙalubale da yawa a kanmu na cewar to yanzu mutane suna ganin abu ya faru da Amerika. Sun fara tsoro to in Afirka ya faru mutane sai su kaura cewa komai. Saboda haka iyawa dama dai ana yin kokari so a kara kokari kuma a kara advancing ana dada tabbatarwa da cewar komai yana tabbata bisa ka'ida a abinda muke kira standard practices. So insha Allah idan wani abubuwan ana kiyaye su to mutane za su dada samu abinda ake kira confidence a kanmu kuma muna abin nan. Amma yanzu kamar a Najeriya in ana maganar pilots muna da ƙwararren matuƙa jirgin sama da yawan gaske wanda sun yi fice a duniya ma ba wai a Najeriya ba. Wannan suka samu training suna da ƙwarewa suna da cikakken record da suka yi abin nan. To in wannan ne ba mu da matsala kuma a ɓangaren equipment da muke da su a airport ko a jiragenmu ko a waye shi dama akwai standard gaskiya aviation tana da ka'ida shi sa matukar aka kula baka bi ka'ida ba to za a sa ka aji jirginka za a hana ka kai tashi har sai ka bi ka'ida ka bi doka. Ba a abin da ake kira compromising standard dole sai an tabbatar cewa kuma akwai hukumomi wanda suna bincika irin wannan irin su Nigerian Civil Aviation Authority NCAA to kaga duk ka sai suke akan cewa kowane kamfani yana kokari kowanne ya yi mutum standard ya tabbatar abin da ya kamata ya yi. So abin da muke cikin kenan.
To a
wannan pilot din mu na mu sun yi flying a wajen sun dawo Najeriya kuma suna yi to shine.
To wai abin da nake so sani shin mahukunta sukan tuntubi irin ku da yake masana a harkan sufurin jiragen sama don kyautata wannan sashi a Najeriya?
Eh gaskiya suna tuntuba tunda ai akwai mutanen da wai Bahaushe yace baffa da baffansa. Akwai baffanninmu da ana tambaye su na tabbata ana neman shawarwarinsu saboda ƙwarewarsu da gogewarsu da taɓewarsu a cikin harkar wasu sun yi ritaya in abin ya taso za a kirawo su za a tambaye su wani ma ko bai taso ba suna ba da shawara suna cewa ga yadda za a yi ga yadda za a yi ga yadda za a yi.
Injiniya Usman Bala Kofar Kudu kenan a tattaunawar su da Baba Yakubu Makeri. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
To hawa a ƙasar Chadi, jami'an kiwon lafiya sun rufe wasu gwamman makarantu suna masu tura dubban ɗalibai da malaman su gida tare da takaita zirga-zirga zuwa gundumar Bologo da kuma daga wurin wanda ke da nisan kilomita 400 kudu da Injimina babban birnin kasar don dakile yaduwar annobar kyanda. A wannan labari na musamman da Monki Edwin Kenzega ya turo daga Kamaru, an yi ta bayani a gidan talabijin na gwamnatin kasar Chadin cewa
l'épidémie de rougeole sévit depuis deux semaines dans la sous-préfecture de Bologo.
Gidan talabijin din gwamnatin Chadin na bayanin cewa an umurci dubban yara a gundumar Bologo da ta kasar Chadin kenan da su zauna gida na tsawon mako guda saboda an rufe makarantu da zummar hana cutar kyanda yaduwa, an rufe majami'u da masallatai ma. Umar Muhammad, wanda gwamnatin tarayya da ke Injimina ta nada shi matsayin babban jami'in lafiya na gundumar ta Bologo, ya ce an samu mutane wajen 50 dauke da cutar ta kyanda cikin sati biyu kawai ma da suka gabata. Gwamnatin Uganda ta faɗi jiya Lahadi cewa za ta soke tuhumce-tuhumcen da take ma jagoran 'yan adawa Kizi Besigye, tana mai kiransa da ya kawo ƙarshen yajin cin abinci a cewar wani minista. Nan da nan matar Besigye kuma daraktar UNAIDS Winnie Byanyima ta yi watsi da wannan alkawarin a matsayin wani abu mai cike da shakku. Besigye, wanda tsohon mukarrabin shugaba Yoweri Museveni ne da ya rikide zuwa mai adawa da shi, ya shiga yajin cin abinci a ranar 10 ga watan nan na Fabrairu saboda nuna rashin amincewa da tsare shi da aka yi. Gwamnatin, wadda ta tuhume shi da cin amanar kasa saboda zargin wai ya yi barazana ga tsaron kasa, ta sha alwashin yin masa shari'a a kotun soji, duk wadda hukuncin da kotun koli ta yanke cewa yin hakan ma farar hula ya saba ma kundin tsarin mulkin kasar.
Ibrahim Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Toma dilla yanzu kuma sai kasar Mozambique, inda rayuwa da na kasa ta kasance da kalubale na musamman ga masu fama da ita. Duk da wasu da ke rayuwa da na kasar sun bayyana yadda jajircewa da karfin hali da tallafin yan uwa da abokan arziki kan taimaka musu kaiwa ga samun nasara. Ga rahoton da Morales Gule ya aika mana daga Maputo, babban birnin kasar ta Mozambique.
Delphine Nhamtumbo tana karatun ilimi da ayyukan zamantakewa a Jami'ar Pedagogical ta Mozambique dake Maputo. Tana da wata larurar daskarewar gabobi da ake kira cerebral palsy a turanci, cutar da ke shafe da take tafiya ko tsayawa. Duk da wannan, Delphine ta kafa wata kungiya mai suna Flicker of Inclusion Association, inda take taimaka mutane irinta.
Ina da kungiya da ke taimakawa mutane irina. Ina taimaka musu su gane cewa za su iya zuwa makaranta, za su iya yin aiki, kuma su yi rayuwa kamar kowa.
Julia Francisco, mahaifiyar Delphine ce, kuma ta karfafa mata a wannan tafiya da take.
Jendela está ajudando muitas famílias.
Ta taimaka wa iyalai da dama. Idan ta samu labarin cewa akwai wani yaro da yake da bukata ta musamman ko na kasa, takan ziyarce shi. Na samu labari daga wasu iyaye suna cewa Delphine ta zo ta fitar da mu daga kunci. Ba mu san abin da za mu yi wa ɗanmu ba, amma zuwan Delphine mun ga cewa ɗanmu ma zai iya.
Não sabemos o que fazer com o nosso filho, mas com a visita da Delphine conseguimos ver que o nosso filho também é capaz.
Tinha certo medo em mim.
A koda yaushe ina jin tsoro, amma bayan na shiga kungiyar sun taimaka min na fahimci matsayina. A taimaka min na ji sha'awar koma makaranta, domin da har na riga na daina. Amma ta fahimtar da ni cewa ina iyawa, kuma zan iya kaiwa kowane mataki.
Ela me fez entender cola.
Nhantumbo ta ce irin wannan yabo su ne ke ƙara mata kuzari.
Abin da na sa a gaba shine ci gaba da gwagwarmaya don shigar da nakasassu. Yan mata masu nakasa sun fuskanci matsaloli da yawa. Na farko saboda mata ne, sannan kuma saboda suna da nakasa, amma suna iya yin dubban abubuwa.
You went on,
Rafael Bata yana fama da matsalar gani amma ya samu mafaka a sha'anin kiɗa yayin da ya daina gani. Bata wanda ya samu ƙarin gwiwa daga jagorancin makahon mawaki ɗan ƙasar Mozambique Isu Manes ya koyi kiɗan kuma ya kafa ƙungiya tasa da ta ƙunshi mutane masu nakasa. Ya samu digiri a fannin aikin jarida kuma yana aiki a matsayin mai ba da shawara ko mai gabatar da shirye-shirye a gidan talabijin na Def TV. Wani gidan talabijin mai zaman kansa na Mozambique wanda ke gwagwarmaya ganin an dama da kowa.
La sociedad ainda no respeta.
Har yanzu babban kalubale ne kasancewa mutum mai nakasa domin har yanzu al'umma ba ta mutunta yancin nakasassu.
Principalmente aquí en Mozambique.
Duk da waɗannan kalubaloli, Bata da Huntumbo sun ce sun himmatu wajen kalubalantar wannan wariya da kuma gina al'ummomin da ke mutunta nakasassu.
Nakasa ba kasawa bace, ba zai sa ka fi wani ba. Ko ya sa ka fi kowa lalacewa.
Ina mai da hankali kan nuna wa mutane cewa yana yiwuwa a yi wani abu ko da ana da nakasa, duk da cewa har yanzu akwai wannan ra'ayin cewa nakasassu ba su da wani amfani. Ina yaki da hakan.
Bata ya kirkiro wata kungiyar wasan kwaikwayo ta nakasassu a matsayin hanyar ci gaba da gwagwarmayar nakasassu. Nhantumbo ta ce za ta ci gaba da yin aiki don samun kyakkyawar makoma ba tare da ware nakasassu ba.
An gaida Sarfi Lahashin da fassarar rahoton Amara Alex Gule. Ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya har kullum kan bukarin take haƙƙin dan Adam. A yau shirin zai daura kan duba zargin garkuwa da gonaki da ake yi wa hakimin yamman Kwantagora a jihar Neja, Najeriya. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Lahashin Gumel.
Abin da nace dai gwamnati nan ta taimaka mana, ni dai na dai ba da kuɗi.
Nawa kika ba da?
Abin ne ba suwa 334 ne ba suwa, kuma ban da su kuma ina tare da marayu mijina yaran su.
Abin da ƙorahin mu dai magana gonakin mu, ko da muka tashi mun ci mu ayyan muna noma wurin. To muka zo kuma yanzu ga shi da baya ga murata biyu samu sai gonakin din. To shine yanzu dai abin da muke bukata, muna neman alfarma ga gona ya taimaka mana ga abar mana gonakin mu manoma. Bayan hakan ga kuma mun ba da kuɗi, kuɗin da muka ba su ko muna son mana gona ya taimaka mana a maida mana kuɗaɗen mu.
Ni helta da aka saboda gidan mu muna da yawa, muna da helta ciki da yawa, kuma ciki muke ko da aka haifan dai na tashi na aiki ana aiki wannan wurin.
Na shekarun ka kamar nawa kenan?
Zan kai shekara 60.
A yau ma shirin ciki da gaskiya yana yankin tungan kawo da ke karamar hukumar Kwantagoran jihar Neja. Inda yanzu haka dai wasu ɗaruruwan manoma suka shiga tashin hankali sakamakon wani yunkuri na yin garkuwa da gonakinsu da suka gada tun iyaye da kakanni da ake zargin wani basarakin su yayi. Mutanen yankin sun zargi hakimin Kwantagora Alhaji Aliyu Ma'azu da garin tungan kawo ke ƙarƙashinsa cewa ya tara manoman garin ya buƙaci da su bar gonakinsu za a baiwa wani kamfani da ba a faɗi sunansa ba. Amma kuma daga nan sai hakimin ya ɗora musu biyan naira 200,000 ga kowace hekta guda. Idan har suna buƙatar a bar su ci gaba da noma waɗannan gonaki nasu da yawansu ya haura kadada 1,000 da aka lissafa, za a tara mishi zunzurutun kuɗi har naira 200,000,000. Da yanzu haka wannan manoman suka fara da bashi naira 36,000,000. Kamar yadda aka ji a makon da ya gabata, wakilin Mustapha Nasir Batsari ya kira hakimin, ga kuma yadda suka yi.
Ayyuka da kusa.
Na gaida barka da dare.
Yawa.
Sunana Mustapha Nasiru Batsari daga sashen Hausa na Murya Amurka VOA.
So,
Allah ina magana da hakimi ne ko? Aliyu Ma'azu.
Eh,
kai da ya kuri da Allah, akwai issue da yasa dole sai na neme ka.
Na me kenan?
Akwai wani issue na mutanen tungan kawo da suka zo gurin mu, suka dan yi korafi akan wasu abubuwa da suka faru na batun gonakin su.
To wannan bayanan kuma ai ba wuri na zaka ji shi ba ko?
To ai sunan ka ya fito cikin bayanan da suke yi, to kaga mu dole ne mu ba ku haƙƙin ku.
Eh to hakan ne, amma dai kuma da kuma ya muka mu ciya mana local government.
Na.
Mu magana na wurin.
Yanzu ba abin da zaka ce akai.
To kuma dai ba wannan labari. Ba abin da zan iya cewa yanzu sai dai mu saurare su fa.
Na'am.
Na gode.
To Allah ya taimaka.
Inda babu ƙasa anan ake garrama kokawa. Shirin ciki da gaskiya tuntubi shugaban karamar hukumar Kwantagora, Honorable Shehu Sarkin Fawa.
Wani lokaci can da dadewa na abin da ya shafi gonaki wanda suka zo mini da korafin suna noma sama da shekara da shekaru wasu noma a maganar da suke mini sama da shekara 50 suna noma wurin nan wasu su sun gada ni. Wanda yake kuma lokacin da abin ya faru mun yi nayi kokari na samu shi hakimi wanda ke rukun wannan mayankin. Wanda yake nuna mini hili wannan gonakin na Bature ne kuma Bature ya zo mishi wannan lokacin ne mito ya zo mai da shaidun yanda ya mallaki wurin nan.
A ina ne yake?
To lallai wannan hakimi shine zai iya sanin kowane Bature ne domin a wannan lokaci na yi kokari ya sada mu da shi a matsayin karamar hukuma domin mu tantance abin saboda gudun abin da zai iya zuwa ya dawo. To tun daga wannan lokacin su dai da abin yawa zai sama ba su kara tuntuban karamar hukuma ba. To ni kuma da Allah subhanahu wataala ya sa na ji shurutu na san to ba wani abin da ya faru kenan. To ni kuma daga tun daga lokacin ban kara tuntuban kowa ba. To amma dai gaskiya mai magana da ba da miyan gwamna wato shine Kabiru Shehu Bacci ya kira ni da kanshi kuma ya faɗa a kafan ainihin radio na cewa mai girma gwamna ya ji wannan abin da ya faru yana son in bincika matsayinan shugaban karamar hukuma kuma zo mai da rahoto abin da ya faru. To kuma lokacin da wannan abin ya faru Allah ya sa shi kwamishinan kananan hukumomi ya neme mu zauna da zama da shi mu shugabannin kananan hukumomi ban samu komawa ba amma insha Allah in na koma mutanen suka zo zan ji basin su kuma insha Allah zan nemi shi hakimi in ji yanda magana yake. To daga nan ne zan iya gane me ya faru an sai gonan ne ya suka kare to wannan lokacin tunda shi mai girma gwamna ya bani umarni to kaga zan yi kowane shashi domin kamfanin abin da.
To chairman su wayannan mutane yanzu meye matsayin su kenan tunda bayanai sun nuna ana tursasa musu su bada cikin wannan miliyan 70 kenan ya rage yanzu meye matsayin su?
To matsayin su dai kaga magana ne wanda yake sai naji kuta kowane sashi. Ni dai a matsayina na shugaban karamar hukuma ban da ban sani ya ban san an yi wani saye da saiwa karkashin karamar hukuma na wani abin da ya shafi gona. Wanda yake an zo nema na shaida ko neman wani bayani a kaina wanda yake wani daga waje ya zo zai yi ainihin irin wannan kaya ko wurin irin wannan sai da hilin gona ko kuma gona a karamar hukuma na abinda zan iya gaya miki na amma in na gama bincike to ina iya neme ni ko kuma ni da kaina neme kun gaya muku ga mai girma gona da kai mishi rahoton ya bada umarni a gaya ma'an jarida in kuma shi ya dauki matakin da ya dauka to za ku ji daga gare shi insha Allah.
To kafin mu kai ga jiran binciken da shugaban karamar hukumar Kwantagora zai gudanar, gwamnatin jihar Neja ma ta fitar da sanarwar ta ji korafin al'ummar ta bakin hadimin gwamna Kabiru Shehu.
Sunana Kabiru Shehu. Ina son in aika da sako ne kamar yadda mai girma gwamna ya umarce ni amfani da yawun shi domin in sanar ma mutanen garin Kawo ko kuma in ce gunduman Kawo na karamar hukumar Kwantagora cewa mai girma gwamna ya samu labarin cewa akwai wani mutum ko kuma wasu mutane da suka yi amfani da sunan gwamnatin jiha suka umarci mutanen yankin garin Kawo din da su har hada kuɗi har naira miliyan 100 kuma sun hada miliyan 36 ana ta matsa musu lamba cewa sai kuɗin ya kai miliyan 100 idan ba haka ba gwamnati za ta tayar da su a inda suke zama ko kuma ta hana su noma a gonakin su da suke noma a nan yankin garin Kawo. Mai girma gwamna ya ce amfani da yawun shi in ja hankalinsu da cewa gwamnati ba ta da masaniyan wannan mutumin, ba ta da masaniyan haka ba kuma ba ta aiko kowa ba, zamba ne, zalunci ne, 419 ne. Kuma mutanen gunduman Kawo a karamar hukumar Kwantagora kada su kara ba kowa kuɗinsu, kuma idan har sun san wannan mutumin sun san sunan shi, sun san inda yake zama da yake amfani da sunan gwamnati, da su sanar ma hukumar 'yan sanda ko hukumar farin kaya na DSS domin a cafke shi a hukunta shi ko kuma su samu ciyaman da karamar hukumar Kwantagora Honorable Shehu S. Fawa su gabatar da korafinsu a kan shi domin
gwamnati maganin wannan mutumin a kawo shi a hukunta shi. Gwamnati tana da tsarinta idan har mutane na zaune akan filayenta ko filinta ta san yanda take bi ta anshi wurinta idan har ta bukata za ta yi amfani da shi. Saboda haka duk mutumin da ya tashi ya je ya yi amfani da sunan gwamnati ba ruwan gwamnati a ciki, kuma idan gwamnati ta gane wannan mutumin ko shi wane ne za ta hukunta shi.
To Allah ya kyauta, yanzu kuma za mu dawo da Awal Abdullahi Kawo wanda yake magana da yawun al'ummar ya ba mu ƙarashin labarinsa.
To yanzu waɗanda kenan waɗanda dai suka ba da kuɗinsu ga heritocinsu za mu kai mu 116 mu da muka ba da kuɗi muka zo ne muka haɗa gurin muka ba su kuɗi muka haɗa kuɗi naira miliyan 30 muka zo fadar dagacinmu muka gwada mishi kuɗi shi ya jagorance mu ya kai mu gurin hakimi muka ba hakimi kuɗi kuɗi sun kai su dama sun ba kashi muka je da su ba a cikin account din POS din muka je da su kuɗi dai miliyan 30 muka zo da su aka ba mu account ni da ni aka je aka sa kuɗi a First Bank muka tura kuɗin nan tela tana hannuna
account din waye kuka sa
to sunan mi account din Aliyu Ma'azu account din muka sa kuɗi mun dawo kuma mun ka zo wajen haƙi muka ce mun sa kuɗi to sai agenda ta gaba to idan kaka ta yi za mu dawo musu da adadin sauran kuɗin su ma'ana hiltan 1450 ne kuɗin za su kai miliyan 90 wani abu. To akwai wani ban Allah da suka ce sun bashi helta 50 ya shigo cikin mu a takaice dan helta 100 ne zamu ba su miliyan 100 ne to mun kai musu 30 muna tunanin saura 70 to ko da muka kai kaka wa'ansu wallahi mun mace su ne wancan karon na miliyan 30 din wa'ansu zahiri mu mun san ba su da kuma an ce lalle wanda bai da kuɗin nan to zai rasa gona shi akan haka suna matso mu kuma muna zuwa saboda mu ne group din mu ne Allah ta'ala ya kaddarta da wannan shugabancin muna lallaban mutanen mu muna ba su shawarwari akan don Allah su yi hakuri in ma bashi za su ciyo saboda kan mallaki gonanka yau aka waye gari ba ka da gonan aiki kana cikin la haula wala quwata to akan haka wasu har bashi sun ci.
Masu sauraro kun dai je da ta kasance ga waɗannan al'ummomi kuma za mu ci gaba da bibiyar wannan batu domin kawo muku labarin abin da zai biyo bayan bincike. Sai a biyo mako mai zuwa domin jin wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin abokin aiki na Mustapha Nasiru Batsari da ya taimaka shirin ya zo gare ku, ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
Sai a biyo mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin ci gaban shirin. Da haka kuma muka zo ga gaba ta ƙarshe labarai a takaice.
To a takaicen wasu manyan jami'an Amurka sun kama hanyar Saudiya jiya Lahadi don tattaunawa da jami'an diplomasiyyar Rasha cikin 'yan kwanaki masu zuwa kan batun kawo ƙarshen yakin da Rasha ta shafe shekaru uku tana yi kan Ukraine. To amma sakataren harkokin waje Marco Rubio ya yi kafa-kafa wajen bayyana ƙwarin gwiwa kan yiwuwar samun ci gaba a nan take. Tawagar wakilan wata jam'iyyar adawar Turkiya ta isa yankin Kurdawa mai 'yar kwari-kwariyar cin gashin kai da ke ƙasar Iraki jiya Lahadi a daidai lokacin da ake ƙoƙarin tabbatar da zaman lafiya tsakanin Turkiyya da haramtacciyar ƙungiyar awarin Kurdawa da ke ƙasar Turkiyya. Rundunar sojin China ta yi Allah wadai da kutsawa mashigar ruwan Taiwan da wani jirgin ruwan yakin Canada ya yi yau dinnan Litini, tana mai cewa sojojin samanta da na ruwanta sun sa ido kan jirgin kuma sun gargaɗe shi al'amarin da ya faru 'yan kwanaki kawai bayan da jiragen ruwan yakin Amurka suka yi irin wannan sintirin.
Kuma sauraro baki daya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma an jima idan Allah ya kai mu da misalin karfe 8 agogon Najeriya ne zai kamar da Chadi, karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da maimaitin shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da editor mu na wannan zangon Baba Yakubu Makeri da Dadi Balawi da ya ba da umarni da engineer mai Al-Zubair. Hawa Sharif ke muku fata alheri daga nan Washington sai da hantsi idan Allah ya kai mu.